الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد غديا تثبت على الله تبارك وتعالى دوكان وني دنجي نيبو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 20 ga watan Juma'a da akhira shekara ta 1438 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 19 ga watan 3 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da tambaya daya dan uwa ke cewa menene gwalgwadon tafiya wanda ke halatta matafiyi yayi kasarun sallah tare da cewa jumhurin malamai sun kayyade iya gwalgwadon tafiyar da matafiyi yakan iya yin kasarun sallah shine mil 48 mil 48 shine yake bada wato gwalgwadon kilometer 82 da kusan meter 600 wato da yan kai akalla dai kusan kilo 83 kenan misali daga nan zuwa mata mai wannan a fadar jumhurin malamai tafiya sai in ta kai mil 48 mil 48 shine kilo 82 da wajen meter 600 sannan ke halatta mutum yayi kasarun sallah tare da cewa magana wadda take mai rinjaye game da wannan mas'ala babu wani dalili wanda zai iya zama hujja daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da iyakance tafiya cewa sai in ta kai za a yi kasarin sallah kamar yanda dalilin da yake tabbatar da cewa ba maganar wani gwalgwado cewa a kayyade dole iya abinda za a dawo shine al'ada kamar yanda ubangiji ta'ala ke fada wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taksuru minas sala ubangiji ta'ala ke cewa idan kun yi bulaguro a ban kasa ba laifi a kanku da za ku yi kasarin sallah malamai suka ce anan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi itilakin safar ma'ana ya wawaita wato shine bulaguro ba tare da ya kayyade ba iya abinda Allah ya faɗa cewa idan kun yi bulaguro ba laifi da za ku yi kasarin sallah dan haka malamai suka ce ka'ida duk abinda Allah bai kayyade ba ko manzon shi sallallahu alaihi wasallama bai kayyade ba to sai a dawo al'ada shine al'ur dan haka in aka dawo al'ada kenan duk tafiyar da jama'a za su iya kiranta a matsayin bulaguro to na halatta mutum yayi kasarin sallah ko mun kankantarta amma duk tafiyar da su jama'ar ba za su kiraye ta a matsayin bulaguro to baya halatta ayi kasarin sallah ko mun tsawanta misali kamar mu nan a da magaram mutumin da ya tafi murya idan za mu iya cewa ya yi bulaguro zuwa murya to ya halatta yi kasarin sallah amma in za mu iya faɗa cewa wanda ya tafi murya ya tafi unguwa ne nan ya je ya dawo to ba maganar kasarin sallah tambayar da muke a nan yanzu mutumin da ya tafi murya za mu iya cewa ya yi bulaguro zuwa murya ko yaya za mu faɗa faɗa ake cewa ya yi bulaguro zuwa murya kenan ko murya ka tafi ya halatta kai kasarin sallah in dai a al'adar mutanen da magaran za su iya cewa wanda ya tafi murya ya yi bulaguro dan haka akwai hadisi na cikin sahihu muslim Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya fita bulaguro mil 2 ko farsaki biyu ko mil uku manzon Allah yakan yi kasarin sallah. Tafiya ta mil uku an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kasarin sallah. Mil uku ko bai wuce ba kilo biyar. Domin din mil daya iya abin da yake badawa kilo 1 da rabi. Domin shi kilometer 1000 ne, shi kuma mil wato meter 1500. Shine yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya fita gulaguro mil 2 ko mil 3 ko farsaki 2 yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na kasarin sallah. Hadisin yana cikin sahihu Muslim. Dan haka dai anan abinda muke so mu gane kawai al'ada za a dawo duk tafiyar da su jama'ar da kake rayuwa a cikin su za su iya cewa bulaguro ne to ya halatta mutum yayi kasarin sallah ko ma kilo nawa ne, amma duk tafiyar da ba za a ce mata bulaguro to ba maganar kasarin sallah. Kuma dadin fa'ida, matafiyi baya fara kasarin sallah sai idan ya bar gari, damarsa da hagunkinsa daga gabansa babu sauran gidaje na garin. A wannan lokaci ma idan lokacin sallah yana iya yin kasarin sallah, misali kamar yanda a yau kenan first day police wanda ana yin ta karshen gari, to duk lokacin da mutum ya kai dama shi da hagunkin shi da gaban shi babu sauran gidaje na garin, to a wannan lokaci in lokacin sallah ya mutum yana iya yin kasarin sallah. Kuma haka in ka dawo cikin gari kenan bakin gari koda baka shigo ba, to a lokacin nan kuma cika sallah ya zama wajibi a kanka. Kuma ita kasarin sallah karin fa'ida, wato bai keɓanta ba akan hanya, koda ka je garin da ka je zaka iya yin kasarin sallah, tare da cewa shi ma akan wannan mas'ala jumhurin malamai sun kayyade cewa matafiyi a garin da yaje zai iya yin kasarin sallah tsawon kwana 4, idan ya dora akan kwana 4 dole zai cika sallah. Tare da cewa akwai hadisi na Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda na cikin sahihu Muslim, wannan sahihul Bukhari, yake cewa mun yi bulaguro tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da muka yi kwana 20 muna kasarin sallah. Yace don haka ko yau muka yi bulaguro yace za mu yi kasarin sallah tsawon kwana 20, idan mun dora akan haka za mu cika sallah. Don haka kenan anan abinda muke so mu gane nassi ne wanda yake nuna matafiyi yakan iya yin kasarin sallah tsawon kwana 20, idan ya dora akan kwana 20 dole zai cika sallah. Sai dai in wata bukata ce ta kai shi garin, wanda in yau ma bukatar ta biya zai dawo gida, to al'amari sai ya kasance ana masa yau gobe yau gobe yau gobe har ya kai bai san ranar dawowarsa ba, to wannan ko wata nawa zai yi ko shekara nawa zai yi kasarin sallah zai ci gaba da yi. Kamar yanda Ibnu Umar Allah ya kara musu yadda lokacin da suka tafi Azerbaijan, kankara sai ta tsare Najd ta sauka, basu san ranar dawowarsu ba sai da suka yi kusan wata 6 suna kasarin sallah. Wannan dalili shi yake tabbatar da matafiyi in bai san ranar dawowar shi to zai ci gaba da yin kasarin sallah, amma in ya san ranar dawowar shi iya abin da aka masa rangwamen yin kasarin sallah shine kwana 20, amma a fadar jumhurin malamai kwana 4 ne zai yi. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wataala mun gama bayani akan baban da ke bayani game da abin da ya dace mutum ya faɗa na addu'a bayan shafe ma mamaci ido. Shafe idan mamaci wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan mutum Allah ya masa rasuwa, abu na farko sai a shafe masa ido. Wannan shafe ido ba shi da wata addu'a ta musamman cewa in za a shafe idan mamaci ga addu'ar da ake, kamar yanda suke faɗa wai inna anzalnahu ake karantawa idan za a shafe idan mamaci. Babu wata addu'a keɓantacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka, amma ba laifi mutum yana iya yin isti'ana da sunan Allah, ma'ana ya ce bismillahi sai ya shafe masa ido. Saboda ita bismillahi ana buƙatar komai a zo da ita domin neman albarka da sunan Allah, amma bayan wannan babu wata addu'a ta musamman. Tare da cewa malamai sun yi bayani me yasa ake shafe ma mamaci ido, saboda kasancewar rai yana fita to idan mamaci zai bi wannan rai ya ga ina ne za a tafi da ita, domin rai sama ake yi da shi, to shi yasa in ganin ya tafi ya bude baya dawowa sai mutum ya mutu idan sa a bude, domin me yasa ya kalli wannan rai ana tafiya da ita. kuma shi wannan shafe ido kafin jikin mamaci gangan jikin mamaci ya huce ake shafe masa ido, amma idan yayi sanyi idan baya rufuwa. Dan haka da zaran mutun ya mutu farkon abin da za a yi ayi kokari a shafe masa ido. Bayan haka malamai suka ce kuma ayi kokarin yanda za a lausasa wato gabban jikinsa, kamar misali hannu sai a ringa lankwasa shi kenan, nan damtse zamanto yana haduwa da nan kenan, nan zira'in shi zamanto yana haduwa da nan damtse, ana haka ana mikewa ana lankwasawa har hannun yayi taushi. Sannan ita ma kafa sai a ringa dagota kenan, wato cinya sai ta zamanto ta taba nan ciki kenan, kwabri sai ya zamanto shi kuma ya taba cinya kenan, ana lankwasa kafar ana maidawa kenan, dukkan gabban jikin shi ake bukatar a lausasa su. Menene hikima, menene fa'ida game da yin haka? Dan a ji dadin juya shi a lokacin da za a yi masa wanka, domin in aka bari jikin ya huce to kamewa yake, sai ya zamanto ya tankware. Dan haka kenan in an lausasa gabban, wato sai a miƙe kafafuwan, sannan kuma sai a miƙe hannuwa, a miƙe su ya zamanto kenan, su zamanto daidai jikin shi anan, ko a dora su akan cikinsa. To wannan shine fa'idar da ta sa malamai suka ce ana buƙatar kenan a lausasa gabban shi domin a ji daɗi juya shi kenan a lokacin da ake yi masa wanka. To shine anan malam da yayi babu ma yaquluhu ba'da tagmidil mayyit, baban da ke bayani game da abin da ya dace mutun ya faɗa na addu'a bayan shafe ma mamaci ido. Shine malam ya zo mana da hadisin Ummu Salama Allah ya kara mata yadda, take faɗa cewa dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala abi salama, wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiga wurin Abu Salama Allah ya kara masa yadda, wa qad shaqqa basaru, a lokacin nan ganin sa ya kame, ma'ana ganin ya tsaya baya dawowa. Fa aghmadahu, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya shafe masa idan, kuma kala, sannan sai manzon Allah ya ce inna ruha idza qubida, kusan da cewa shi rai idan aka karbe shi, manzo Allah ya ce tabi'ahul basar, wato gani na bin sa. Idan aka zare rai daga jikin bawa, to idan sa, ganin idan yana bin wannan rai ga ina ne za a tafi shi, dan haka ganin yake tsayawa baya dawowa. Shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗi wannan kalima bayan ya shafe masa idan, sai ya ce innar ruha, yace lalle shi rai idza qubida, idan aka karbe shi tabi'ahul basar, wato gani yakan bi shi. Wannan kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana sababin abin da ke sanya idan mamaci ya kame ya zamanto baya kyautawa. A lokacin nan fa bajja nasu min ahli, wato wasu jama'a daga cikin iyalin Abu Salama, wato sai suka fashe da kuka, domin su rai ya fita amma ba su san da cewa ya mutu ba. To manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kuma ya tabbata rai ya fita, saboda idan ya tsaya, wanda shi fitar rai daga jikin bawa akwai alamomin da suke nuna cewa rai ya fita. Dan haka shine ka'ida, in mutum Allah ya masa rasuwa, to a nemi waɗanda suke masa na mutuwa su tabbatar da cewa ya mutu tukun, kamar yadda yanzu an samu ci gaba na na'ura wadda ake aunawa a tabbatar da cewa rai ya fita ko bai fita ba. Dan haka malamai suka ce fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace asri ubil janaza, ku yi gaggawa game da gawa, ku tattala ta ku kaita makomarta. Malamai suka ce anan wannan gaggawa dole sai an tafi bayan an tabbatar da rai ya fita, mutum ya mutu. Dan haka a irin wancan lokaci daga cikin magabata suna faɗa lokaci yakan saba, akwai waɗanda suke cewa in mutum ya mutu sai an dan jinkirta a bar shi tsawon yini da dare, har ma akwai waɗanda suke cewa in zamanin sanyi ne a bar shi har ya kwana, idan aka ga ya kwana kenan bai falka ba kenan an tabbata ya mutu. Dan haka wasu har sun kayyade ma da zuwa kwana biyu, suka ce matukar kenan gangan jikin ba zai canza ba. Dan so da yawa wani yakan yi doguwar suma sai dai a can ya yi da sa. Haka so da yawa ake yin haka. Akwai dan uwa da yake ba mu labarin, akwai wani wanda ya san shi yace kusan magariba wani lokaci aka ce ya rasu, to ba a samu ba yin jana'izar aka shimfide shi, sanyin asuba ya falkar da shi. To kaga wannan inda a ce an yi gaggawa an kai shi an binne shi, da shi kenan da sai dai ya karasa a can. Dan haka kenan anan fa'idar mutum in Allah ya masa rasuwa a dauka a kai ma masana ma'ana likita su auna su gani rai ya fita ko bai fita ba. In kuma a cikin unguwa ma kuna da waɗanda sun san mutuwa, ko kuma kai ma ka san mutuwa yau da gobe, to a tsaya a ga cewa rai ya fita ko bai fita ba. In an tabbata rai ya fita, sannan a wannan lokaci za a fara tattala mamaci. To shine anan yana daga cikin alamar rai ya fita, wato shine ganin wato bawa ya zamanto ya kame ya tsaya. Da manzon Allah ya ga idan ya kame baya zuwa baya dawowa, manzon Allah sai yake ce musu inna ruha idza qubiba, yace lalle shi rai idan aka karbe sa tabi ahul basar, manzon Allah yace gani yakan bi shi. Fa dajja nasu min ahli, jama'a daga cikin iyalin gidan Abu Salama sai suka fashe da kuka, irin kuka wanda yake na shahiliya, wayyo mu mutu mun lalace da sauransu. Fa qala, sai manzon Allah ya ce la tad'u ala anfusikum, kar kuma kanku muguwar addu'a, illa bi khairi, manzon Allah ya ce sai dai addu'a ta alkhairi, kar ku sake kuma kanku muguwar addu'a, manzon Allah ya ce sai dai addu'a ta alkhairi. Fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taqulun, jumla ta aliliya, menene illa, menene hikima da ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kada wato mu ma kanmu muguwar addu'a na cewa wayyo mu mutu mun lalace da abin da ya kama da haka. Manzon Allah ya ce domin mala'ikun Allah yu'minuna ala ma taqulun, suna cewa amin akan abin da kuke faɗa na wannan muguwar addu'a da kuke ma kanku. In addu'a ta alkhairi kuka ma kanku za su ce amin, in muguwar addu'a kuka ma kanku na cewa mun mutu mun lalace, mala'ikun Allah suna nan kuma suna cewa amin. Ya Allah ka karɓo addu'arsu, Allah ka karɓo addu'arsu, Allah ya sa sun mutu sun lalace, Allah ya sa sun rasa madogarai kamar yadda suke faɗa. To dan haka in addu'a ta alkhairi jama'a suka yi, mala'ikun Allah suna cewa amin, ya Allah ka karɓo addu'arsu. In ma muguwar addu'a suka ma kansu, mala'ikun Allah suna nan dai suna cewa amin. Don haka manzon Allah ya ce la tad'u ala anfusikum, kar kuma kanku muguwar addu'a, illa bi khair, manzon Allah ya ce sani dai in addu'a za ku yi, ku yi addu'a ta alkhairi. Fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taqulun, domin mala'ikun Allah suna cewa amin akan abin da kuke faɗa na addu'ar, suna cewa ya Allah ka karɓa musu addu'arsu. Thumma qala, domin bayanin ya gabata mala'iku suna halartar wato bawa a lokacin da ransa zai fita. Idan mumini ne, mala'ikun rahama sukan sauka wato iya gwargwadon tsawon ganinsa, in daga nan dibinsa zai iya hango maraɗi iya bakin mala'ikun da za su sauka a cikin farfarin kaya da likafani na gidan aljanna da turare na aljanna, kamar yadda yake cikin hadisi na Al-Bara'u ibn Azib. Haka in kafiri ne ko munafiki, mala'iku na azaba suna sauka a wannan lokaci. Thumma qala, sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace Allahumma ghafir li abi salama, yace ya Allah ka gafarta ma Abu Salama, warfa darajatahu fil mahdiyyin, ya Allah ka daukaka matsayinsa, ka daukaka darajarsa fil mahdiyyin, wato cikin bayinka waɗanda suke shiryayyu, bayin Allah wanda Allah ya shiryar da su makomarsu aljanna ce. Nan tamkar ya ce warfa darajatahu fil janna, ya Allah ka daukaka matsayin shi a gidan aljanna. Sai ya ce wakhlufu, ya Allah ka zame masa khalifa, fi aqibihi, a cikin zuri'arsa, fil gabirina, waɗanda suka rage, ma'ana ƴaƴansa da jikokinsa waɗanda suka rage, ya Allah ka zame masa khalifa a cikinsu. Idan aka ce khalifa shine wanda yake kula da al'amurra na wanda ya gabace shi kenan, in wani ya wuce, in aka ce wani shine khalifar sa, ma'ana shine ya dau aikin da yake kai kenan kafin ya mutu. kenan kamar kula da iyalin sa da tattalin sa da komai shine anan abinda manzon Allah yake addu'a yace wa khaluqu ya Allah kamai masa ma'ana ka zame masa khalifa fi aqibihi wato a cikin zuri'arsa in aka ce aqib wato ana nihi ƴaƴa da jikoki kenan kamar yanda yake cewa wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un shine yace wa khaluqu ya Allah ka zame masa khalifa fi aqibihi wato a cikin zuri'arsa fil gabirina waɗanda suka rage sai yace waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin ya ubangijin halittu roƙonka nake ka gafarta mana mu da shi waqfa lahu fi qabri ya Allah ka yalwata masa kabarinsa ka fadada masa kabarinsa wa nawwir lahu fihi ya Allah ka haskaka masa kabarinsa rawahu muslim to wannan addu'a malam yazo da ita domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ta ne ga Abu Salama bayan ya shafe masa ido don haka aka sunnanta yin wannan addu'a bayan shafe ma mamaci ido kenan bayan an shafe masa ido sai mutun yayi wannan addu'a cewa ya Allah ka gafarta masa ya Allah ka daukaka matsayinsa a cikin bayin ka shiryayyu ya Allah ka zame masa khalifa game da zuri'arsa waɗanda suka rage ya Allah ka gafarta mana mu da shi ya Allah ka yalwata kabarinsa kuma ya Allah ka haskaka masa kabarinsa in ka iya da larabci sai kai da larabci idan baka iya ba sai kai da yaran da ka iya misali inda yaran Hausa zaka yi sai ka ce ya Allah ka gafarta masa ya Allah ka daukaka darajar shi a cikin bayin ka shiryayyu ya Allah ka zame masa khalifa a cikin zuri'ar shi waɗanda suka rage ya Allah ka gafarta mana mu da shi ya Allah ka yalwata kabarinsa ya Allah ka haskaka kabarinsa iya addu'ar da zaka yi idan baka iya ba wannan addu'a gaba ɗaya to baki iya addu'ar da ka iya ita zaka iya bayan ka shafe masa ido sai ka ce ya Allah ka gafarta masa ya Allah ka ji kansa ya Allah ka haskaka kabarinsa ya Allah ka yaye masa azaba ta kabari ya Allah ka sanya aljanna ce makomarsa iya abinda ka iya kenan shi zaka yi amma in ka iya wannan addu'a to ita ya dace ka yi in ma ka zo da lafazinta da larabci ko kuma ka zo da abinda ya kunshi ma'anarta game da duk yaran da ka iya da shi domin ita addu'a ba a kayyade mu ba cewa dole sai da larabci karatun alqur'ani shi kadai ne Allah ya kayyade mu ya lazumta mana dole ko ma wani yare kake in dai alqur'ani zaka karanta dole ka karanta shi da larabci domin da larabcin ya sauka kamar yanda ubangiji ta'ala ke faɗa wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bi lisanin arabiyyin mubin kamar yanda ya faɗa inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun amma addu'a in baka iya larabci ba da duk yaran da ka iya zaka iya addu'ar kenan shine anan muka maimaita muka ce iya abinda zaka faɗa misali inda Hausa ne ya Allah ka gafarta masa an gane ku misali shi mamacin sunan shi Abdurrahman sai ka ce ya Allah ka gafarta ma Abdurrahman ya Allah ka daukaka darajar shi a cikin bayin ka shiryayyu ya Allah ka zame masa khalifa a cikin zuri'ar shi waɗanda suka rage ya Allah ka gafarta mana mu da shi ya Allah ka fadada kabarinsa ko ka ce ka yalwata kabarinsa ya Allah ka haskaka masa kabari bayani ya gabata kabarin mumini bayan mala'ikun Allah sun zo sun zaunar da shi sun masa ƴan tambayoyi ya bada wannan amsa a lokacin nan za a fada da kabarinsa dama da hauni iya ganinsa daga nan misali in ganinsa zai iya hango maradi iya fadin kabarinsa kuma iya tsawon shi a wata riwaya dama da hauni za a fada da kabarin kamu 70 kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma Allah zai haskaka kabarin nasa aikinsa na kware da ya aikata a rayuwarsa ubangiji subhanahu wataala zai suranta wannan aiki ya koma salihin ba mutumin kware wanda yake mai kyakkyawar fuska mai dadin kanshi ya ci gaba da zama da shi yana tattaunawa da shi yana ɗebe masa kewa har izuwa yinin alkiyama sannan kuma za a buɗa masa wato kofa daga cikin kofofin aljanna ya ci gaba da shakar kanshinta da ni'imarta har izuwa yinin alkiyama Allah ya samu dace idan kafiri ne ko munafiki Allah ya kare mu bayan mala'ikun Allah sun masa tambaya ya kasa bada amsa a lokacin nan kabarin zai kuntace ya matse manzo Allah yace hatta takhtalifa adla'uhu sai an kai kashin hakarkarin shi ya saba ko metr 2000 kuka gina masa kabari in dai bai bada wannan amsa to Allah zai sanya kabarin ya kuntace sai kashin hakarkarin ya saba saboda matsewar kabari wa iyyaz billahi sannan kuma wato aikin sa mummuna da ya aikata Allah zai maida shi ya zamanto mutum wanda yake maimuni mai bakar fuska mai jan ido mai wari zai ci gaba da la'antar shi yana tsine masa albarka shi ma yana la'antar shi har izuwa yinin alkiyama tare da haka kuma za a buda masa rami daga cikin ramuka na wuta wal iyaz billah ya ci gaba da shakar gubarta da zafin ta har izuwa yinin alkiyama to dan haka mumini Allah yakan yalwata kabarin sa kuma Allah yakan haskaka kabarin sa kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yaje sallah ga kabarin wannan mata mai hidimar mai tsautace masallaci bayan ya gama sallah akan kabarin nata manzon Allah sai yake fada masa sahaba yake cewa inna hadhihi alqubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha wa inna allaha munawwiruha bi salati alaihim manzo Allah yace ku san da cewa waɗannan kaburra a cike suke da duhu ga masu su ubangiji ta'ala yana haskaka ma mu'minai kabari a sababin addu'ar da nake musu tare da cewa wasu malamai suna ganin wannan jumla mudraja ce ma'ana shigar da ita ne akai amma tare da cewa wasu malamai sun tabbatar da cewa fada ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna hadhihi alqubura mamlu'atun zulmatun zulmatan ala ahliha a cike suke da duhu ga masu shi dan haka kabari yana da duhu ubangiji ta'ala yana haskaka kabarin mumini a sababin ayyukansa waɗanda suke na kwarai zamu tashi babi na gaba qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala babu ma yuqalu indal mayyit wa ma yaquluhu man mata lahu mayyit an ummi salamata radiyallahu anha annaha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون قالت رضي الله عنها فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات قال قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبا حسنا فقلت فأعقبني الله من هو خير لي منه محمدا صلى الله عليه وسلم رواه مسلم هكذا إذا هدرتم المريض أو الميت على الشك ورواه أبو داود وغيره الميت بلا شك وعنها رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها قالت رضي الله عنها فلما توفي أبو سلمة رضي الله عنه قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول فماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت سفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة رواه البخاري وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول ارجعي إليها فأخبرها أن لله ما أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب. متفق عليه. Wato malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, abin da za a faɗa a gumma mace, da kuma abin da duk wanda Allah ya ma wani nashi rasuwa to ga iya abin da zai faɗa na addu'a. Kenan misali, kun halarci wani mamaci cewa wani Allah ya masa rasuwa, kun je wurin gawarsa ko kun je kuna jiran a fito da gawa a kai abin ne, to me ya dace ku faɗa na addu'a? Shine malam yace babu ma yuqalu indal mayyit, baban da ke bayani game da abin da za a faɗa a gun mamaci. Kenan lokacin da ka zo wurin mamaci, in ma ka je gindin gawar ko kuma kuna kofa kuna jiran a fito da wannan gawa a kai ta abin ne, sai ce wa ma ya kuluhu man mata lahu mayyit, da abin da ya dace mutumin da Allah ya ma nashi rasuwa to ne ya dace ya faɗa na addu'a. Shine anan malam ya zo mana da hadisi na farko a baban hadisin Ummu Salama Allah ya kara mata yadda na faɗa, take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza hadartumul marida, idan kun halarci maran lafiya ma'ana kun je gunsa, awil mayyit wato ko kuma mamaci, manzon Allah yace faqulu khaira wato ku faɗa alkhairi, duk abinda za ku faɗa ya zamanto alkhairi. Shine yace fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taqulu, domin mala'ikun Allah suna cewa amin akan abinda kuke faɗa. Na daga cikin fadar alkhairi, in ma ba addu'a bace ba za ku faɗa, duk abin da za ku ambata shi da kyawawan halayensa da ayyukansa na ƙwarai, domin mala'ikun Allah suna nan suna ji game da abin da kuke faɗa, kuma shi ne za su isar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, tare da cewa ya fi kowa sanin abin da yake kai kawo. Domin hadisi ya tabbata a cikin Sahihul Bukhari, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wato an wuce da gawa gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sahabbai sai suka yi yabo na alkhairi, suka yi yabo ga wannan gawa, manzon Allah sai ya ce wajabat, zuwa jimawa kuma sai aka wuce da wata gawa, sahabbai suka yi miyagun maganganu a kanta, ai gawar wane ce, suka ambata shi da ayyukansa wanda yake na banza. Manzon Allah ya ce wajabat, aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, an wuce da gawa dazu mun yi yabo na alkhairi akan ta, kace wajabat ma'ana ta cancanta, kuma an wuce da wata mun yi fallasa akan ta ma'ana mun faɗi miyagun maganganunsa miyagun ayyukansa, kun ce kace wajabat ta cancanta. Suka ce ya rasulullahi me ta cancanta? Manzon Allah yace na farkon kun yi yabo akan shi dan haka aljanna ta cancanta gare shi, na biyun nan da kuka fallasa manzon Allah yace wuta ce ta cancanta gare shi, yace ku kune shaidun Allah a ban kasa, abinda kuka faɗa shine mala'iku za su kai ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ku kune shaidu na Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ban kasa, dan haka mutum in Allah ya masa rasuwa iya abinda ake bukata a faɗa, to a faɗi kyawawan ayyukansa, duk abubuwan da yana alkhairi su za a faɗa, wannan abubuwan da jama'a suka faɗa shine mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala za su kai ma Ubangiji cewa ga iya abinda bayinka suke faɗa game da wannan bawa. Ubangiji ta'ala tare da cewa ya san halin da bawan shi yake ciki, ko da sabanin haka ne to wannan shaida ta mala'iku ita ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake karba. To dan haka anan da yace in kun halarci maran lafiya ko mamaci, manzon Allah yace faqulu khaira, ku faɗa alkhairi, in ma wasu maganganu ne za ku faɗa to su zamanto alkhairi ne. imma addu'a za ku yi to ya zaman to addu'a ce ta khair ta alkhairi kar kuma kanku muguwar addu'a yace fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun domin malaikun Allah sukan ce amin akan abin da kuke fada ummu salama Allah ikara mata yadda sai ta ce falamma mata abu salama lokacin da mai gidana abu salama Allah ya masa rasuwa ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai na je ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kuntu ya rasulullah nace ya manzon Allah inna aba salama kad mata lalle mai gidana abu salama Allah ya masa rasuwa kaga anan ba kamar a hadisin da ya wuce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nan da ya shigo ya garan Abu Salama ya fita to wannan bayan kenan Abu Salama kin Allah ya masa rasuwa an gama jana'iza Ummu Salama ta je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana fada masa yanayin da ta samu kanta mai gidanta Abu Salama Allah ya masa rasuwa har ma a cikin wata riwaya tana cewa Abu Salama yana daga cikin as-sabiquna al-awwaluna ma'ana waɗanda suka karbi musulunci da gumugumin sa sannan kuma yana daga cikin waɗanda suka yi hijira karo na farko zuwa Habasha kuma suka yi hijira a karo na farko suka tarra manzon Allah sallallahu alaihi wasallama birnin Madina ta samu damuwa game da mutuwar mai gidanta shine ta faɗa masa manzon Allah sai ya ce kuli iya abin da zaki faɗa manzon Allah ya ce ce Allahumma ghafirli wa lahu Allah ga Allah ka gafarta min ni da shi wa aqibni minhu uquba hasana ya Allah ka mai min wato da ƙarshe wanda yake kyakkyawa game da shi ma'ana Allah ka canza mu wato fiyayye game da shi kenan shine ma'ana wa aqibni minhu uquba hasana ya Allah ka mai min da kyakkyawan ƙarshe game da shi ma'ana ka bani wanda yafi shi tace fa aqabani Allahu man huwa khairul li minhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam tace sai Allah ya canza mun wanda yafi mai gidan nawa Abu Salama shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya canza mata da fiyayyen halitta domin bayan ta gama inda ta takaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika mata cewa yana son ta da aure ta ba shi hadin kai ta gaya masa irin matsalolin da take ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya maida mata amsa matsalar ta farko tace tana da tsananin kishi manzon Allah yace Allah zai saukaka mata kishinta tace kuma tana da yaya manzon Allah yace yayanki Allah zai wadatar da su a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka samu tarbiya Umar ibn Abi Salama da kuma Zainab yar Abu Salama dukkan su sun tashi a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka a takeice malam yazo da wannan hadisi domin ya nuna mana kenan duk wanda ya halarci mamaci to ga iya abin da zai faɗa in addu'a zai yi addu'a ta alkhairi kuma duk wanda Allah ya ma wani nashi rasuwa to ga addu'a da zai yi sai ya ce Allahumma ghafirli wa lahu wa aqibni minhu uquba hasana ya Allah ka gafarta min ni da shi ya Allah ka canza mun wato da kyakkyawan ƙarshe game da wannan mamaci nawa sai Allah ya canza maka da wani dan uwa wanda yake na alkhairi to shine anan da tayi wannan addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ya canza mata da manzon shi sallallahu alaihi wasallama shi ya zamanto shi ya mai gurbin Abu Salama wato ya aure ta kuma kaga kenan wannan kasancewar alƙawali ne na ubangiji subhanahu wata'ala duk wanda ya dau hakuri ya koma zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala to Allah zai canza masa fiye da abin da ya rasa kaga ta rasa mai gidanta Abu Salama ta samu damuwa to amma da ta maida al'amarin ta zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala ta dau hakuri tayi wannan addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da ita Allah sai ya canza mata da fiyayyen halitta wannan kuma yana nuna mana tsananin yaqini na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yanda suke maida al'amarin su zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala da yanda suke kokarin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da duk abin da ya umarce su iya abinda manzon Allah ya ce mata ce Allahumma ghafirli wa lahu wa aqibni minhu uquba hasana ta faɗi wannan addu'a take yanki kamar yanda manzon Allah ya umarce ta da ita to da haka kenan wannan yana nuna mana duk wanda ya halarci mamaci kenan ga iya addu'a da zai yi addu'a cewa Allah ya gafarta masa shine a baya mun yi bayanin cewa kenan in an zo ana jiran a huddo gawa iya addu'ar da mutane za su yi shine ya Allah ka gafarta masa ya Allah kai masa rahama iya addu'ar da zasu yi in kai so ɗaya so biyu so uku wannan kai in ma maimaitawa zaka yi sai kai ta maimaita wannan addu'a har akai lokacin da za a fito da mamacin akai abin ne sanan hadisi na biyu a baban hadisin ummu salama Allah ya kara mata yadda take cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na fada ma min abdin tusibuhu musiba wato babu bawan da wata musiba za ta same shi ko mun kankantarta me ake nufi da musiba domin duk abin da ya bata ma mumini rai ya tayar masa da hankali wannan sunan shi musiba shine yace ma min abdin tusibuhu musiba babu bawan da musiba za ta same shi ko mun kankantarta musiba kaga anan na kira ce fi siyakin nafi wa hiya tufidu al-umum ko mun kankantar musibar ko ma mai ce ce manzo Allah yace ma min abdin tusibuhu musiba babu bawan da wata musiba za ta same shi ko mun kankantarta fa yaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha iya addu'ar kenan abinda addu'ar ta kunsa na ma'ana kace inna lillahi lalle mu matsayin mu bayi ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala ne kuma mallakar shi ne wa inna ilaihi raji'un kuma lalle mu masu komawa ne zuwa gare shi koma ta halin kaka Allahumma ajurni ya Allah ka sakauta min da lada fi musibati game da wannan musiba da ta same ni wa khluf li khairan minha ya Allah ka maye min da fiye da abin da na rasa wa khluf li khairan minha ya Allah ka canza min fiye da abin da na rasa manzo Allah yace illa ajrahu Allah ta'ala fi musibatihi face sai Allah ya bashi lada game da wannan musiba da ta same shi abu na farko kenan abu na biyu wa akhlafa lahu khairan minha kuma face sai Allah ya maye masa gurbin da fiye da abin da ya rasa duk wanda musiba ta same shi koma menene matukar zai yi wannan addu'a to ya sanya ido ya tsare insha Allah Allah zai canza masa abin da fiye da abin da ya rasa qalat kuma ita wannan addu'a kai tsaye ake buƙatar bayan musiba ta faru kai tsaye mutum yayi wannan addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa innamas sabru inda sadmatil ula lalle shi daukan hakuri wanda ake samun sakamakon lada akan shi shine manzo Allah yace a wurin karon farko na musiba kenan musiba tunda gumguminta kalma ta farko da ake buƙatar ta fito daga bakin mutum ko da ka faɗi wasu maganganu indai ba maganganu bane ba waɗanda suke marasa kyau na nuna rashin yarda da alƙadari na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kashin haƙuri to ba laifi za ka iya biyowa baya da wannan addu'a shine ka ce Allah ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalle mu mallaka ne ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma bayinsa ne wa inna ilaihi raji'un kuma lalle mu masu komawa ne zuwa gare shi Allahumma ajurni fi musibati ya Allah ka sakauta min da lada game da wannan musiba da ta same ni wa khluf li khairan minha ya Allah ka canza min fiye da abin da na rasa kenan inda larabci zaka faɗa inda Hausa sai ka ce lalle mu bayi ne na Allah mallakar shi ne kuma mu masu komawa ne ga Ubangijinmu ya Allah ka bani lada game da wannan musiba da ta same ni ya Allah ka maye min gurbin da fiye da abin da na rasa manzo Allah yace face sai Allah ya bashi lada game da wannan musiba sannan kuma Ubangiji ta'ala sai ya maye masa gurbin da fiye da abin da ya rasa qalat ummu salama ke faɗa tace falan ma tuwfiya abu salama lokacin da Abu Salama mai gidana Allah ya masa rasuwa tace qultu kama amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai na faɗi wannan addu'a kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce ni fa akhlafa Allah li khairan minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya maye min gurbin da fiye da Abu Salama shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aura mata abu wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka wannan shine iya abin da aka sunnanta mana kenan bayan musiba ta samu kai tsaye abin da ya dace mutum yayi na addu'a kenan shi yasa malam yace wa ma yaquluhu man mata lahu mayyit da abin da mutumin da aka masa rasuwa ga abin da zai faɗa kenan an gane ku wanda aka masa rasuwa kenan ga abin da zai fada. In kuma ba kai bane aka ma rasuwar, mutum ne Allah ya masa rasuwa, kazo gun wannan mamaci ko kazo wurin jana'izar, kenan iya addu'a da zaka yi, Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu, kai kai masa wannan addu'a, ya Allah ka gafarta masa, ya Allah ka jikansa. In kuma naka ne Allah ya masa rasuwar, kenan sai kai wannan addu'a kuma kai waccan. Farko ka ce Allahumma ghafir li wa lahu wa a'qibni minhu uquba hasana, ya Allah ka gafarta mun ni da shi, ya Allah ka mai min da karshe wanda yake kyakkyawa, kuma ka fadi waccan addu'a, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Sannan hadisi na uku a baban hadisin Abu Musa, Allah ya kara masa yadda, na fada lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada, idza mata waladul abdi, manzon Allah ya ce idan bawa, idan dan bawa Allah ya masa rasuwa, misali bawa idan Allah ya ma dansa rasuwa, qala Allah ta'ala li mala'ikatihi, ubangiji ta'ala na fada ga mala'ikunsa, ubangiji ta'ala sai ya ce da su, qabagusum walada abdi, wato kun karbi dan bawana, fa yaquluna na'am, sai su ce kware da gaske haka ne ya ubangijinmu, bawanka mun karbi rayuwar ɗansa. Fa yaqulu, ubangiji ta'ala sai ya ce, qabagutum samarata fuadi, ai kun karbi wato ƴaƴan itaciyar zuciyarsa. Ubangiji ta'ala sai ya ce da mala'iku, qabagutum samarata fuadi, ai kun karbi ƴaƴan itaciyar zuciyarsa. Saboda shi wato san da abu ne wanda yake tamkar itaciya ce, ina take tsirowa shine zuciya, shine yace qababtum samarata fuadihi, kun karbi ƴaƴan itaciyar zuciyarsa. Fa yaquluna na'am, sai su ce kware da gaske ya ubangijinmu haka ne, lalle mun karbi ƴaƴan itaciyar zuciyarsa, ma'ana abin da yake so yake kauna. Fa yaqulu, ubangiji ta'ala sai ya fada ga mala'ikun yace, fa madha qala abdi, to a lokacin da kuka karbi ɗansa, mi bawa na ya faɗa, tare da cewa ubangiji ta'ala ya fi kowa sanin abin da shi bawan ya faɗa, amma domin kafa shaida tsantsar adalci na ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin komai a yi shi da hujja, shine yace fa madha qala abdi, mi bawa na ya faɗa. Fa yaquluna, mala'iku sai su ce da ubangiji ta'ala, hamidaka, ai godiya ya maka cai, alhamdulillahi, wastarja'a, kuma ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fa yaqulu Allah ta'ala, ubangiji ta'ala sai ya ce da mala'ikun, ibnu li abdi baitan fil janna, maza ku je ku gina ma bawa na gida na musamman a aljanna, wasammuhu baital hamd, wannan gida kuma ku rada masa suna, ku sanya masa ɗakin gidan godiya kenan. Ubangiji ta'ala ya ce ku gina masa gida a aljanna, kuma gidan ku sanya masa sunan baitul hamd, gida na godiya. To dan haka wannan yana nuna in mutum Allah ya sa, in Allah ya ma na kusan shi rasuwa, sawa'an dan shi ne ko wani masoyin shi ne na kusan shi, to iya abin da zai faɗa, abu na farko ya yi godiya ga Allah ya ce alhamdulillahi, iya abin da zai yi na farko kenan ya ce alhamdulillahi, sannan sai ya biyo baya da wannan addu'a, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha, da waccan addu'a kuma Allahumma ghafir li wa lahu wa a'qibni minhu uquba hasana. Wannan yana nuna mana kenan iya abinda aka shar'anta mana, duk wanda musiba ta mutuwa ta same shi, misali mutuwar da, to ga abinda ya kamata yi, farko ya gode ma ubangiji subhanahu wa ta'ala, sannan ya yi wannan addu'a, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakamakon yin haka shine abinda zai zame masa sababi daga cikin sabubba na dacewa da aljanna a gobe kiyama, domin ubangiji ta'ala zai faɗa ga mala'iku cewa a gina masa gida na musamman a aljanna, sannan gidan kuma a sanya masa suna baitul hamd, wato gida wanda yake na godiya. Sannan hadisi na hudu a baban hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, wato ke fada lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace, yaqulu Allah ta'ala, ubangiji ta'ala da kansa na fada, mali abdil mu'min indi jaza'u, bawa na mu'mini bashi da wani sakamako a guna. Idza qabadtu safiyahu min ahli dunya, idan na karbi masoyinsa daga cikin iyalinsa na duniya. Masoyi, idan aka ce safi shine tacaccen masoyi kenan, mai tace so da kauna. Me ake nihi anan? Ana nihi ko da ko dan uwa ko mata ko aboki ko mahaifi ko mahaifiya, wanda dai masoyinka ne, makusacinka ne, shi ake nihi da safi. Shine Ubangiji Ta'ala na faɗa cewa mali abdil mu'min indi jaza'un, bawa na mu'mini bashi da wani sakamako a guna. Idza qabadtu safiyahu, idan na karbi masoyinsa, min ahlid dunya, daga iyalinsa na duniya, kenan ko dan uwa ko da ko mata ko mahaifi ko mahaifiya. Thumma hatasabahu, sannan ya nemi sakamakon lada na Ubangiji Subhanahu wata'ala akan wannan musiba da ta same shi. Illa aljanna, Ubangiji Ta'ala ya ce ba shi da wani sakamako a guna face aljanna a gobe kiyama. Duk wanda Allah ya ma masoyinsa rasuwa, inde ya nemi sakamakon lada na Ubangiji Subhanahu wata'ala, to sakamakon shi a wajen Allah ita ce aljanna. Kenan menene thumma hatasabahu, kenan shine ya nemi cewa Allah ya bashi lada akan wannan musiba, kamar yanda waccan addu'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Kenan wannan ya nuna ka dau hakuri, ka nemi lada na Ubangiji Subhanahu wata'ala game da wannan musiba. Shine yace mali abdil mu'mini indi jaza'un, bawa na mu'mini bashi da wani sakamako a guna. Idza qabadtu safiyahu min ahli dunya, idan na karbi masoyinsa daga cikin iyalinsa na duniya, kenan da ko mata ko dan uwa ko mahaifi ko mahaifiya ko wani abuki. Thumma hatasabahu, sannan ya nemi sakamakon lada akan wannan musiba. Illa aljanna, bashi da wani sakamako a guna face aljanna a gobe kiyama. Wannan hadisi shi ma yana nuna fadlan daukan hakuri akan rabuwa da masoyi da neman sakamako na Ubangiji Subhanahu wata'ala. Sannan malam sai yazo da hadisi na biyar ababan, shine hadisi na karshe, hadisin Usama ibn Zaid, Allah ya kara masa yadda, ke fada cewa arsalat ihda banatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ilaihi, wata daga cikin ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta aika ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan aike ta duuhu cewa tana kiran mahaifinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mazayzu, wa tukhbiruhu, kuma tana bashi labarin anna sabiyyan laha fil maut, ko kuma annabna laha fil maut, wani danta yana cikin hali na fitar rai. Wannan diya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce Zainab, lokacin da danta bashi da lafiya yana cikin hali na fitar rai, sai ta aika wani dan aike ta ce mazaje kaka fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce ya zo. A lokacin nan dan aiken sai yace, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace masa, koma ka ce mata ni nace ta dau hakuri ta nemi sakamakon lada na Ubangiji Subhanahu wata'ala. Shine anan yace faqala lir rasuli, manzon Allah sai ya fada ga dan aiken, yace irji'i ilaiha, koma gunta ka ba fa akhbirha, ka bata labari, ka bata labarin anna lillahi ta'ala ma akhadha wa lahu ma a'ta, cewa duk abinda Allah ya karba da abinda ya bada gabaɗi nashi ne, mallakar shi ne. Wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma, kuma komai abun Allah Subhanahu wa ta'ala yana da lokaci kayyadadde, wanda in lokacin yayi ba zai yi jinkiri ba, kuma ba a karawa ba a ragewa, komai a wajen Allah Subhanahu wa ta'ala yana da lokaci kayyadadde. Shine yace li kulli ajalin kitab, shine yace wa kullu shay'in, dukkan komai indahu, abun Ubangiji Subhanahu wa ta'ala bi ajalin musamma, yana da lokaci kayyadadde. Famurha, kace da ita, fal tasbir, ta dau hakuri, wal tahtasib, ka nemi sakamakon lada na Ubangiji. Haka manzon Allah ya ce ma dan aike mai je ya fada mata, dan aiken ya je ya fada mata, sai ta nace ta ce koma dai ka ce masa yanzu. Dan aiken ya ku dawo ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ta ce dai tana son ta ganka, kai maza ka je. A lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi tare da su Sa'ad ibn Ubada, irin su Mu'adh ibn Jabal da sauransu, suka zo gidan nata. aka dau yaron yana cikin halin fitar rai aka mika ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya dora shi akan cinyar sa wato sai zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ringa bugawa idan sa sai ya ringa zubar da hawaye Sa'ad ibn Ubada sai yake cewa ya rasulullahi wannan ko mene ne ni nake so na gani sai manzo Allah yake cewa hazihi rahma ja'alaha Allah fi qulubi man sha'a min ibadi wa inna ma yarhamu Allah min ibadihi ar-rahama manzo Allah yace wannan hawaye da kaga ina zubarwa tausayi ne wanda Allah ke kimsawa a cikin zukatan wanda ya ga dama daga cikin bayinsa ka san da cewa Allah yana jin kan mai jin kai daga cikin bayinsa ma'ana wanda yake da tausayi shi Allah yake jin kansa amma duk wanda baya da tausayi Ubangiji subhanahu wataala baya tausaya masa shine anan mallan yace wa zakara tamamal hadisi wato sai ya ambata cikon hadisin kenan shine karshen sa a takeice wannan hadisi yana nuna mana fadala ta duk mutumin da ya dau hakuri akan wato mutuwa ta masoyi ma'ana na daga cikin masoya wato shine mutuwar da kamar yanda annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace a ce da ita falatasbir ta dau hakuri wal ta hasib ta nemi sakamako na lada na Ubangiji subhanahu wataala wanda ya nemi sakamakon lada akan haka ya dau hakuri sakamakon shi shine aljanna kamar yanda hadisi ya gabata wannan yana daga cikin nau'i na ta'aziyya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu idan ka je ta'aziyya sai ka fada ma shi wanda aka masa rasuwa inna lillahi ma akaza wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma falatasbir wala tahtasib ka ce masa abinda Allah ya karba da abinda ya bayar duka na Allah ne kuma komai kowa komai a wajen Allah yana da lokaci saboda haka a dau hakuri a nemi lada na Ubangiji subhanahu wataala akan wannan musiba ba laifi kuma kana iya yin addu'a ka ce Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allah ya zame masa khalifa a cikin zuri'a amma sai ka yi irin waɗannan kalmomi ka bashi hakuri idan aka nuna masa cewa dai mu dai gaba ɗaya bayi ne na Allah da wanda Allah ya karba da abinda Allah ya karba da abinda ya bayar duka nashi ne su da suka rigaye mu ba gaugawa ba suka yi mu da muka rage kuma ba jinkiri ba muka yi kuma komai a wajen Allah yana da lokaci kayyadadde a dau hakuri a nemi lada na Ubangiji subhanahu wataala dan haka wannan shine fiyayyen ta'aziyya kenan ta'aziyyar ta zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ba tare da cewa ba an kayyade akan haka duk wata kalima wanda zaka sa wanda aka masa mutuwa ya dau hakuri ya nemi sakamakon lada na Ubangiji subhanahu wataala to sune za a yi amfani da su da addu'a ta roƙon gafara da shin kai game da shi wanda aka masa rasuwa Allah ya ji kanwana Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allah ya zame masa khalifa a cikin zuri'a Allah ya bada hakuri haka ne kowa baya wuce lokacin sa to irin waɗannan kalmomi ake buƙatar a yi amfani da su ga wanda aka yi masa mutuwa dan haka annabi manzon Allah ya ce mata inna lillahi ma akhadha ce da ita fa akhbirha ka bata labarin anna lillahi ma akhadha duk abinda Allah ya karba nashi ne wala huma a'ta kuma duk abinda ya bayar kuma nashi ne wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma komai a gun sai yana da lokaci kayyadadde yace fa murha ce da ita faltasbir ta dau hakuri wal tahtasib ta nemi lada na Ubangiji subhanahu wataala nan insha Allah za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk